sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Alhamis 24 ga watan Yuni. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Yusuf da kanun labarai.
Wani sabon rikici kullo kai a kasar Habasha. Gwamnatin Amurka na ci gaba da fuskantar matsin lambar cikin gida akan Afghanistan. Shugaban mulkin soji a Myanmar ya halarci taron kasa da kasa.
Kanun labaran kenan. To ko shin akwai matasa a arewacin Najeriya da suka shirya don shiga sabon sallan nan na yin ta kare da yan bindigar da ke sace mutane? To bayan da kotu ta yanke ma tsohon dan majalisar wakilan Najeriya Faruk Lawan hukuncin daurin shekaru 7 saboda laifin karbar na goro, kanawa sun fara furta albarkacin baki.
Shi wanda ya bashi cin hancin nan kwatai dola, ai ya bashi cin hanci ne da sunan Faruk Lawan ya nemi ya bashi cin hanci saboda wani laifi da kamfanin sa.
To yaya batun cewa jihar Zamfara ce ta fi talauci a Najeriya?
Da aka samu shine a ce za a auna talauci akan maganar social register nan ba daidai bane.
Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma za a ji shirin domin iyali. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba. Ta da fatar kun waye gari lafiya. Wata fashewar bom ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a ranar Talata a wata kasuwa da ke yankin Tigray na kasar Habasha, yayin da sabon fada ya barke a wasu yankuna da ke wajen Mekele, babban birnin yankin. Bom din ya tashi ne a garin Togoga, yamma da Mekele, da misalin karfe 1 na rana. Akwai rahotanni masu karo da juna kan fashewar ta faru ne sakamakon wani jirgi da ya jefa bom din, ko kuma alburusan manyan bindigogi ne suka watsu cikin kasuwar. Jami'an kiwon lafiya na yankin sun tabbatar da kashi akalla mutane 43 tare da jikkata wasu da dama. Berham Gawetti, wacce take sayar da shayi domin neman kudin abinci, ta ce ta ji rauni a hannu yayin harin. Da farko sun fara jefa bom a cikin kasuwar, sannan daga baya suka ci gaba da jefa bama-baman a gidaje. Na ji rauni a hannu sanadiyar wannan harin na bom din. Ina matukar fama da hannun, kuma yana yi min raɗaɗi. Kamar yadda ta faɗa wa wakilin muryar Amurka a asibitin Haidar da ke Mekele. Ma'aikatan lafiya sun ce sojojin Habasha sun hana motocin ɗaukar marasa lafiya isa wurin da harin ya faru. Nagasi Bahanni, wani mazaunin Mekele wanda ya ji rauni a kafarsa sanadiyar harin, ya ce ya ga mutane 3 sun mutu a gabansa, wasu kuma suna fama da jiki. Yayin da sojojin Amurka ke janyewa daga Afghanistan, gwamnatin shugaba Biden na Amurka na fuskantar karuwar matsin lamba kan kwashe 'yan Afghanistan da suka taimaka wa ayyukan sojan Amurka a tsawon shekaru 20 na yakin. Wasu gungun 'yan majalisu na dukkan bangarorin jam'iyyar kasar suna roƙon fadar White House da ta yi jigilar 'yan Afghanistan da suka yi aiki a matsayin tafintoci ko kuma suka taimaka wa sojojin Amurka zuwa wani yanki mara haɗari kamar Guam, wanda aka yi amfani da shi wajen tallafawa 'yan gudun hijira bayan yakin Vietnam. Ya zuwa yanzu gwamnatin bata bada wani tabbaci kan wannan shawarar ba, tana mai da hankali ne kan faɗaɗa shirin bada biza na musamman ga 'yan Afghanistan waɗanda suka taimaka wajen ayyukan Amurka. Da yawa suna cewa duk wani abu da majalisar za ta yi zai makara kuma ba zai isa ba. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington, gundumar Columbia. shugaban mulkin sojan Myanmar ya halarci taron kasa da kasa a Moscow, wani al'amari da ke nuna sha'awar Rasha na inganta hulɗa da kasar, duk kuwa da kakkausar suka daga kasashen duniya. Sojoji a Myanmar sun hambare zababbiyar gwamnatin Aung San Suu Kyi a ranar 1 ga watan Fabrairu, suna masu cewar gagarumin nasara da jam'iyyar ta samu a zaben da aka gudanar a watan Nuwamba na cike da magudi. Jami'an tsaro sun murkushe masu zanga-zangar a baki ɗayan kasar na rashin amincewa da karɓe iko da sojoji suka yi, inda suka kashe ɗaruruwan masu zanga-zangar tare da gudanar da kame. Shugaban mulkin sojan ya yi ikirari a jawabinsa da ya yi a jiya Laraba a taron, cewa yana ƙoƙarin ƙarfafa tsarin demokuraɗiyya da ya sukurkuce. Ma'aikatar tsaron Rasha ta shirya taron.
An jima kaɗan, Yusuf zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda hukumomi da sauran jama'a ke daɗa rungumar sabon sallan nan na bugawa da masu sace mutane a maimakon ba su kuɗaɗen fansa. Hassan Maina kaina gare ka.
An ga yake muke yi, ga masu wasu muke yi, kana zuwa a can an kusa matan ka, ba ku kuɗan ka, wannan ba rayuwa ba ne. Gwanda a je a yi a gama ka ƙare gaba ɗaya.
A bamu dama! A bamu dama!
Gwamnan jihar Naija, Dr. Abubakar Sani Bello kenan, yayin da yake kaddamar da gungun wasu 'yan sakai kwatankwacin 'yan sivilin JTF na jihar Borno domin tunkarar kalubalen tsaro da yawa jihar Naija katutu.
Shine muke so ne muna zaman lafiya a ba Naija kaɗai ba, arewacin Najeriya gabaki ɗaya. Na san wasu ku a shirye suke, wasu kuma ba a shirye suke ba, su ake shirye a nan, mu tsaya mu gani.
To kome masana tsaro ke cewa kan haka? Dr. Kabiru Adamu mai shagi ne kan sha'anin tsaro a Najeriya.
Barin kekiro irin waɗannan kungiyoyi ba tare da an yi amfani da kundin tsarin dokar ƙasa ba shine ko banza akwai yawan makamai a ƙasa. To in aka zo aka hitar da su ba tare da an bi tsari na dokar ƙasa ba, suka zo suna gudanar da ayyukansu ba tare da kuma ita hukumar 'yan sanda sun shigo ba an sa su cikin tsari na tsaro na ƙasa. To za ka ga zai taimaka wurin yawan irin waɗannan makamai da kuma amfani da ƙarfi fiye da kima, wanda shi kanshi zai ƙara tsunduma ƙasa cikin matsaloli na tsaro. Ba shakka na da dama da rawa da za su taka a wurin harkar tsaro, amma lallai sai an bi waɗannan abubuwan biyu.
Ko da yake gwamna Abubakar Sani Bello ya ce sun yi la'akari da dukkanin ka'idoji.
To aikin zamu yi gargamin gurus.
Jihohi da dama a shiyar ta arewa maso yammacin Najeriya sun soke aiki irin na 'yan sa kai bisa wasu dalilai. Al'amarin da ya sa masu fafutuka irin su Ibrahim Ahmed Janyo daga jihar Zamfara ke ganin lokaci yayi da za a dawo da 'yan sa kai a kuma musu tsari.
Yanzu a jihar Zamfara wannan gwamna namu Bello Matawalle lalle bai kaddamar da wasu 'yan sa kai ba bisa ga sulhun da ya yi, amma bisa ga zance da ya yi sati biyu da na gabata na cewa wannan al'amari ya riga ya fi ƙarfin gwamnati. Kowa ya kare kanshi, ko da ma ƙauyawa abin da suke so su samu kenan daga wurin gwamnati, gwamnati ta ba su dama. Kowa ya kare kansa don ko da ma akwai 'yan sa kan aka dakatar da su.
Yanzu dai abin jira gani shi ne yadda wannan hoɓɓasa da gwamnatocin suka fara yi zai taimaka wurin samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihohin nasu. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya.
Wani sabon binciken jin ra'ayi da aka yi game da manufofin Amurka kan wani babban rikici a gabas ta tsakiya ya gano kusan rabin 'yan jam'iyyar Democrat suna son kasar ta ƙara himma wajen tallafawa Falasɗinawa. Sakamakon binciken cibiyar nazarin jama'a ta kafar labaran Associated Press ya nuna cewa cigaba da rarrabuwar kawuna tsakanin 'yan majalisar dokokin Amurka na jam'iyyar shi ma ya fara kunno kai a wurare da jam'iyyar ke da ƙarfi. binciken yayi nazarin ra'ayoyin Amurkawa kan yadda gwamnatin Biden ke bullo rikicin Isra'ila da Falastinawa a wannan watan. Hakan ya biyo bayan mummunan yaki na kwanaki 11 na watan Mayu tsakanin Isra'ila da Hamas. Yakin da aka yi a watan jiya ya nuna rarrabuwar kawuna tsakanin ƴan jam'iyyar Democrat a majalisar dokokin ta Amurka kan yadda Amurka ta tunkari Isra'ila, inda dimbin ƴan jam'iyyar Democrat a majalisar suka buƙaci Isra'ila da Hamas su tsagaita wuta. Shugaban Amurka Joe Biden ya lashi takobin rage tashin hankali da ake yi da bindigogi kamar yadda ya gargadi al'ummar kasar a lokacin da ake shiga cikin yanayin bazara da kuma samun karuwar kashe-kashe. Za mu yi fito na fito da miyagu da ke aika-aika da kuma abubuwa masu haɗari da ci gaban al'ummarmu da kuma kasarmu, in ji shi a cikin jawabin da ya yi a fadar White House wanda ke nuna cikakken shirin gwamnatin.
Da Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahoton mu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya, inda ake ci gaba da cece kuce tun bayan da kotu ta yanke hukuncin daurin shekaru 7 ma tsohon dan majalisar wakilai daga jihar Kano Faruk Lawan, wanda aka tuhuma da laifin karbar na goro dan ya wanke wani kamfani mai harkokin mai daga zargin cutar kasa. Daga Kano ga Mahmud Ibrahim Kwari da cikakken rahoton.
Shekaran jiya talata ne kotun ta zartar da hukuncin ga tsohon dan majalisar Faruk Lawan saboda samun sada laifin karbar toshiyar baki a shekara ta 2012 daga hannun wani dan kasuwa mai hada-hadar albarkatun mai mai suna Femi Otedola, domin ya wanke ko ya cire kamfanin sa daga jerin kamfanonin da gwamnati ke zargi da almundanar kudaden albarkatun mai. Shekaru 19 ne kotun ta yanke wa tsohon dan majalisar a gidan yari akan laifuka guda uku da aka tuhume shi da su, amma daga bisani suka rike ɗaya suka zama shekaru 7. Dr. Nasir Adamu Aliyu San lauya ne mai zaman kansa a Kano ya yi fashin baki.
In aka maka wato an yanke hukunci akan laifuka guda 5 aka yi sabu a jere to kowane kwana ɗaya kamar kwana 5 yake. To saboda haka abin da ya faru shi kaga ai caji ne guda 3, guda 2 aka tura shi shekara 7 kaga 14 kenan, guda 1 aka ce masa yi shekara 5 kaga 19 kenan. To amma tunda alkali ya ce ya je wannan lokaci na fursuna a jejjere, to ma'ana kaga zai yi kwanakin da ko ne tsawo, ma'ana shekara 7 da suke tafi tsawo, to zai yi wannan shekarun a jere.
Sai dai Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na Jami'ar Bayero Kano ya yi tsokaci ne akan laifin da tun da fari aka zargi Mr. Femi Otedola na cin amanar dukiyar kasa.
Shi wanda ya bashi cin hancin nan Otedola ai ya bashi cin hanci ne da sunan Faruk Lawan ya nemi ya bashi cin hanci saboda wani laifi da kamfanin sa'i aka saka shi a cikin jerin kamfanin nukan da gwamnatin tarayya za ta ɗauki mataki a kai, sai ya nemi alfarmar a cire kamfaninsa daga ciki. Sai Faruk Lawan ya roƙi a bashi wannan kuɗin ana so ya cire, ya ce ya yi ne don ya kama shi, shi ma kuma ya ce ya bayar ne don ya kama shi. To saboda haka shari'a dai ta kama Faruk Lawan ba yanzu ba waiwai bane. Amma ina makomar laifin da isa aka buƙaci a bada cin hancin tun farko.
Ga alama da lauyoyi da alƙalai za su ci gaba da fafatawa akan wannan batu, domin kuwa ta yi Honorable Faruk Lawal ya ɗauka ƙara zuwa kotu ta gaba. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Mahmud, to kamar yadda ba a rasa ji ba, rahoton wata cibiyar bincike a Najeriya NSR a takaici ya nuna cewa jihar Zamfara ce tafi yawan matalauta a kasar. Mu kuma muka yada labari kamar yadda muka samu. To sai dai gwamnatin jihar ta Zamfara ta ce ba fa haka abin yake ba. Don haka wakilin sashen Hausa Sani Malumfashi ya hada wannan rahoto, inda ya yi shimfiɗa da ikirarin cibiyar ta NSR da cewa
A game da wannan lamari, bincike ya nuna cewa yanzu jihar ta Zamfara tana da kashi 73.84 bisa 100 a ma'aunin talauci. Wannan fifiko ne bisa matsayin ta na da kashi 91.8 bisa 100 wanda aka yi a shekarar 2019. Madantabi Commissioner Ma'aikatar Harkokin Jin Kai ta jihar Zamfara, Faika Masha.
Honorable, me zaki iya cewa game da wannan al'amari yadda za a ƙara fahimtar yadda matsayin yake?
To gaskiya wannan asashen da aka yi kwata-kwata ba akan ka'ida ne, saboda ita wannan National Social Register din ana magana ta ne akan siya inda aikin ka ya kai. Aikin da kata a bisa ka'ida da yadda aka shirya ya kamata za ta karaɗe ƙasan nan gabaki ɗaya Najeriya. Kaga yanzu a jihar Zamfara aikin nan ya kai kashi 95% a ƙasan nan. Akwai jihar da kashi 3 kaɗai ta samu ta yi na wannan, abinda ƙasa gabaki ɗaya ta yi rekod na wannan aikin. 35,267,96. To idan kika mai da shi ya koma percentage, shi ne za ka samu wannan 17.5 a cikin kashi 100. Amma idan ka ɗauki jihar Zamfara ita ɗaya ta yi kashi 95 a cikin 100, to kaga a jihar Zamfara ta gama da ward 140, ward 7 ya rage mata a gama. Wanda yake a fadin Najeriya yanzu akwai wanda ba iya fuskar su uku suka yi.
Su za a ce ina suka samu nasu bayanan?
To shi ne ban sani ba, amma dai kamar yadda nake maka, su social register ba wai sun yi kuskure ba ne. Amma kuskuren da aka samu shi ne a ce za a auna talauci a kan maganar social register nan ba daidai ba ne. Dalilin da ya sa muka fito muka yi wannan gyara domin mutane su sani.
Sanshi Abin Malafashi, murya Amurka daga Gusau a Najeriya.
To a gaida Sani, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashirmu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka san kawai ba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A yau ma shirin domin iyali yana tare da muka gayyata domin tattaunawa kan batun dokar takaita kayayyakin aure da aka kafa a Gumel. Muna tare da Honorable Salisu Abdullahi Gumel, sakataren cibiyar yaƙi da aikata miyagun laifuka a ƙaramar hukumar, da Comrade Yahaya Sha'ibu Ungungu, ɗan gwagwarmaya kuma mai fafatukar kare haƙƙin iyali. Sai kuma Barista Amina Umar Hussein, sakatare kungiyar mata ta ƙasa da ƙasa FIDA reshen jihar Kano. Ga jagorar tattaunawar Mahmud Ibrahim Kori.
Barista, ke dama kuna zuwa kotu kuma kuna ta gwagwarmayar nan ta kuta FIDA. Kin ji wasu daga cikin dalilai da suka zaburar da mutanen masarautar Gumel suka ce bar su doka, duk da cewa ba mu kai ga ambata watakila abinda dokar ta kunsa ba. Ke ya kika ga wannan yunkuri?
To yunkurin nasu gaskiya kamar yanda kuma da yace za mu ci abu ne mai yabawa wanda ya kamata a yaba musu na farko, sannan na biyu za a duba a ce sun yi shi akan duran shari'a. Tunda kamar yadda muka sani, ita tarayyar Najeriya tana da tarafu ne guda uku. Muna da executive, muna da legislators, muna da judiciary. Wato su bangaren local government sun fara karkashin executive ne, wato masu gudanarwa. To su ma kuma in ka kalla zaka ga kamar yadda tsarin yake, inda constitution na Federal Republic of Nigeria ya bada dama cewa ga yanda ake doka, ga kuma yanda ake tafiyar da ita in an karya ga dai duk matakan constitution yayi bayanin sa na 1999 to ita ma haka local government council za ka iya kallanta kaman wata ƴar karamar Najeriya ce chairman dinta shine shugaban kasanta councilori sune gwamnoni kuma sune ƴan majalisa na wannan kuma doka ta ba su dama ta constitution na cewa idan da akwai bukata su hadu su yi dokar da za ta takikar da zaman lafiyar garin su da cigaban sa
honorable salisu kun shi dokar me suka fada
idan zan fahimce ka kamar irin abubuwan da ita dokar ta hana
ta kunsa yauwa ta hana ko ta ce ai
yauwa ta hana ko ta ce ai to na farko dai abin da take magana akan sa shine kaya ko dukiyar aure kada ya wuce 70,000 in har ya zama dole sadaki kuma abin da ya sawaka fadakarwa addinin musulunci tace kuma a soke gara
gaba ɗayanta
tace kuma kaiwa amarya zai kasance da rana maimakon da dare kaiwa kudi ko kayan lefe zai kasance maza ne masu kaiwa ba mata ba tace a soke kayan sa rana da dulu kawai ake akai da shi ko goro wajen sa rana tace a soke duk wata harkar biki da dare an yi da shi a yi biki daga 6 zuwa 6 kawai
6 da safe zuwa 6 na yamma
yawa tace kuma a soke gara irin ta Fulani sannan tace muna so irin a soke anko a soke mamin irin kidan nan da ake na da ake kiransa mamin ko DJ dai something like that
kada rere da
yawa da ake tace kuma a soke irin Arabian night din nan Fulani night kawai night wanda ake yin su duk dare zaka ga an ce yo Fulani yayi da sa kayan Fulani a tabu da yan mata a yi badala-badala a lobo bai a ce kawai na yi all duk wani abu ya daga cikin kashe kuɗi na idan santa wanda ake san irin a ce an
da dokar ta haramta
yau da dokar ta haramta tace kuma a soke guje-gujen ababen hawa na gangantsi a lokacin biki sannan kuma tace mota uku aka yadda da ita da kaiwa amarya sannan kuma ta bada umarnin cewa kaiwa amarya ya kasance daga satin 6 zuwa 6 na yamma ne kar a kai ta da dare a kai ta kafin 6 na yamma a ce an kai amarya wannan su ne kaɗan daga cikin irin dokokin da aka zayyana aka yi doka
akwai hukunce-hukunce misali na ga waɗanda suka karya da ita wannan doka
duk wanda ya karya wannan doka zai zama ya biya tara wata uku ko kuma naira 50,000 abinda aka yi hukunci
ga duk wanda ya karya
wanda ya karaye daga cikin abubuwan da taramta zai iya yin wata uku a kurku kuma ya tara ta naira 50,000
ko mace ce ko namiji ko amarya ko ango
yawwa ko mace ko namiji ko mawaki ko me wuri wanda zai bada wurin sa hada maza da mata ko wanda ya kawo maza da matan ko wanda ya da zo wurin aka kama shi a wurin so dole zai iya kasancewa ko yayi wata uku a kurku ko ya biya tara ta naira 50,000
galibi watakila irin wannan in aka ce dokoki an yi tanadin su akwai kuma waɗanda za su zartar da su misali idan aka ce doka kai tsaye ana cewa ƴan sanda su ne za su tabbatar da dokar kamar yadda dokoki kasa suka abin nan wannan tanadin tana da wannan doka ta yi ta gumal suwa ta ɗora alhakin zartar da wannan doka
to wannan shine dan kuskure da muka samu kuma wanda muna ta kokari in Allah ya so ya yarda za mu ci gaba da zubar hukuma har ta yi mana abin da ya kamata ta yi shi doka idan an yi ta gaskiya in ana so ta yi zafi ta yi aiki nan take a lokacin to ya kamata a ce an yi tax force committee shi wani tax force committee shi zai ringa zagayawa yana ganin abin da ake kuma idan an ce tax force zai hada da duk wani security personnel yana cikin wannan committee din masu prosecution kenan so idan an ga ana yi su za su yi inviting kuma za su yi masa case file sai su yi prosecution ɗinsa to amma wannan tax force committee shi ne ba yi ba
to amma kun shigar da watakila masu unguwanni ko daga tai ko aka masu idan sarfi
yawa to a dokar ma kaga idan ka duba karshen dokar shi mai anguwa kusan ya fi kowa ma babban ro'in da zai taka a unguwarsa akan wannan dokar auren kenan domin dama dai shi ne anguwa kuma kaga abin ta ce aka ce aikin mai anguwa ne ya tabbatar an bi wannan dokokin abin da karshen dokar ta faɗa kenan kaga mai anguwa yana ciki sai dai abin da muka fahimta babu ba a yi wayar da kai ba wanda muna nan muna zuwa wurin domin mai anguwar ma ya ma san cewa wannan role ɗinsa ne idan ya ga ana ba anguwarsa wanda ya saba dokokin wannan da aka yi ya kamata shi ya fito in wanda zai hana ne ya hana in wanda zai kawo wa jami'an tsaro ne kara ya kai domin su sani ba gaskiya
da iyalai suke ciki a yanzu?
To gaskiyar magana shine kam menene makomarin mutum da aka aure ta ita kuma bayan an riga an gama wata daya biyu wasu ga kuma abin yana sauki ba zai kawo sakin matan ba saboda saukin sa wannan shine abin ji mutane za su ga cewa domin babu wani tarnaki da aka yi wa namiji yayin da aka bashi wannan aura ya kamata a ce akwai wani tarnaki ko da wata takarda da su sa hannu idan an aure baka isa ka sake ta ba sai an dawo wajen mai unguwa ko sai an dawo wani karkashin wani hukunci da tabbas tunda gwamnati ce ta ma ta share ma hanya ne da za ka samu aure da sauki saboda haka kuma ya zama wajibi a kowane tarnaki yanda za ka aure sakin auren kuma ba zai kasance da sauki ba wanda za a ba ita kanta macen kwaba domin ga kula wannan ai ba a ba ita kanta mace cikakken kwaba ba a cikin wannan
ma'ana ba a bata kariya ba
ba ta kariya ba sannan shi kansa harkar auren gaba daya da tsari ya kamata a ce an masa wani tsari a karkashin lokacin mu ko da karkashin community development ne na cewa duk wanda zai je ya aure sai ya je ya registration
ya
register ta cewa zai aure an cika certificate an ba yadda certificate na aure
eh amma maganar da muke comrade misali manufar ita ce ta alage tsadar aure nan da kawar da tsare-tsaren da ba dole ba dama tambaya ta shine shin wannan matashin yayi daidai da yanayin tattalin arzikin iyali a wannan lardi na Najeriya
eh to ai abinda wannan yake nuna irin halin wannan abinda yake nuna haskawa yana haska cewa akwai wani matsi na tattalin arziki da al'umma take ciki domin da babu irin wannan amma me ya wannan wannan abinda yake haska akwai matsi na tattalin arziki wanda har ya kai da cewa aure ma yanzu wahala yake wannan abin da yake nuna yake watan ya kamata ita kanta gwamnatin sama gwamnatin tarayya kenan ta kalli wannan abin yana haska mata cewa a kasafa akwai matsananciyar wahala matsanancin hali na tattalin arziki da al'umma suke ciki wanda har ya kai da aure ma yana nema ya gagara saboda haka mutane suna nema su tsau wasu da su dau watan su dau matakai domin ganin cewa al'umman su ba su kai cikin wasu halaye na haula'i na rayuwa ba wanda shi yasa suka yi wannan ganin cewa mewa ne ba su da tabbacin irin menene rayuwa makomar rayuwa makomar rayuwa al'umman su zuwa gaba saboda tsananin talauci da ake ciki saboda haka wannan yayi daidai abin da ya kamata a yi kenan sai dai kawai kamar yadda muke faɗa shine kada kuma a yi nama ya duhu
idan kuka biyo mu mako mai zuwa za ku ji abinda abokan wannan tattaunawa za su ce game da wannan matashiyar yanzu dai a madadin bakin namu da Mahmud Ibrahim Kuli da ya taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin sai kuma ci Bahiro Dedo ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya
da wannan muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice
wata fashewar bom ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a ranar Talata a wata kasuwa da ke yankin Tigray na kasar Habasha yayin da sabon fada ya sake barkewa a wasu yankuna a wajen Makel babban birnin yankin haka an ji cewar yayin da sojojin Amurka ke janyewa daga Afghanistan gwamnatin shugaba Biden na Amurka na fuskantar karuwar matsin lamba kan kwashe 'yan Afghanistan da suka taimaka wa ayyukan sojojin Amurka a tsawon yakin na shekaru 20. Haka zalika an ji cewar shugaban mulkin soja na Myanmar ya halarci taron ƙasa da ƙasa a Moscow wani al'amari da ke nuna sha'awar Rasha na inganta hulɗa da ƙasar duk kuwa da kakkausar suka daga ƙasashen duniya.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da caji wato 7 kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin kafin mu yi sallama da ku ga sakon taya murna ga iyalan Alhaji Ado Baballe da za a daura auren diyarsu Hadija Ado Baballe da angonta Ibrahim Sufyan Abubakar ranar Lahadi mai zuwa da karfe 10:11 na rana a masallacin Wudulawa da ke daura da fadar sarki da kuma sakatariyar municipal ta birnin Kanandabo. Allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure amin. yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya tani gabatar da shirin da Chiba Hero Dodoniya da ya hada sai kuma injiniyan mu ne yanzu ni Ibrahim Kalma ci garba ke muku fatan.